بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da warhaka, barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake wannan anguwa ta Guiwa Eka, a wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan yini mai albarka na 21 ga watan Ramadan na shekarar 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 10 ga watan 3 na shekarar 2026 ta miladiya. A wannan majalisi na mai albarka na tafsirin Alkur'ani a wannan wata mai albarka na Ramadan, muna karatunmu da ya gabata mun karkare a ƙarshen suratul Mujadala. Yau bi iznillahi ta'ala za mu dora daga surar da take biye da ita, wato suratul Hashr. Wannan sura ta Sa'al Hashr, kamar yadda muke gani, ita ce sura ta 59 a jerin surorin Alkur'ani, yayin da malamai ke cewa a jerin sauka kuma ita ce sura ta 103 a jerin saukar surorin Alkur'ani. Ya kunga kenan surori 11 ne kawai suka sauka bayanta. Sannan wannan sura ta madaniya ce, tana daga cikin surorin da suka sauka a garin Madina. Malam Ibn Adiya na cewa wannan magana babu sabani cikin malamai cewa sura ce madaniya. An sunanta kamar yadda muka ji suratul Hashr, an mata suna da wannan kalma ta Al-Hashr saboda zuwan wannan kalma ayata ta biyu, inda Allah ya ce huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwali al-hashr. To daga nan aka samu kalmar Hashr, sai aka sanya mata suna suratul Hashr. An rawaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu kiranta da sunan suratu Bani Nadir. Banu Nadir wani dangi ne daga cikin dangogin Yahudawa da ke zaune a garin Madina. Akwai dangi guda uku da suka shahara, akwai Banu Qaynuqa, akwai Banu Qurayza, akwai kuma Banu Nadir. waɗannan kowaɗanne nau'i ne na Yahudawa. To wannan sura ta sauka tana bayani ne akan waɗannan Yahudawa na Banu Nadir. Shi yasa aka sa mata suna suratu Banu Nadir, sura Banu Nadir. Ayoyin surar 24 ne. Sababin saukarta shine kissar waɗannan Yahudawa na Banu Nadir. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga Makka zuwa Madina, dama waɗannan Yahudawa suna nan a garin Madina. Kuma tarihi ya nuna cewa sun taho ne daga inda suke, sun yi kakagida a garin Madina saboda sun karanta tarihin annabin ƙarshen zamani kamar yadda ya zo a cikin Taura cewa garin da zai rayu gari ne mai siffa iri kaza da iri kaza. Shine suka tashi neman wannan gari har suka gano garin shine garin Madina. To da ka ba komai sa suka yi kakagida a garin Madina ba sai dan dakon zuwan annabin ƙarshen zamani wanda su duk azatansa a cikinsu zai fito. To sai ga shi kuma da Allah ya ka aiko da annabin sai suka bijire masa. Shi yasa za ku ga a cikin ƙasashen Larabawa babu garin da ya ɗauki Yahudawa da yawa irin garin Madina. To da ka a ciki akwai Banu Qurayza, akwai kuma Banu Qaynuqa, akwai kuma Banu Nadir. Musamman wannan Banu Nadir da Banu Qurayza sun kasance sai su suka fi ƙarfi, kuma sun kasance su ke ingiza wutar rikici tsakanin Ausawa da Khazrajawan Madina. Sai zamana sai su ingiza faɗa tsakaninsu, idan faɗa ya kaure ɗaya daga cikinsu sai su mara wa ɗaya baya, ɗayan kuma su mara wa ɗaya baya. Banu Nadir su mara wa ɗaya, su Banu Qurayza su mara wa ɗaya, kuma su kawo musu makamai, su sayar musu da makamai, su ba su bashin makamai da jingina, su jinginan musu da gonarsu, gonakinsu a kan makamai daga bisani gonakinsu zama na Yahudawa. Har zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam, da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka zo dukkan suka kulle yarjejeniyar zaman lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. Da gaskiya abinda yarjejeniyar ta kunsa cewa ba za su haɗa kai da duk wanda zai zo yaƙi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda zai yaƙi manzon Allah ba za su haɗa kai da shi ba. Sannan kuma duk wata barazana da za ta fito daga waje ta tasamma Madina, to za su haɗa ƙarfi da ƙarfe da su Yahudawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a haɗu a tunkuɗe duk wata barazana da za ta kawo wa Madina hari. Wannan shine yarjejeniya da suka. To bisa ga wannan yarjejeniya sai aka samu wanda daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana kiran shi Amr bin Umayyah Adh-Dhamri. Wannan Amr bin Umayyah Adh-Dhamri annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su wata sariya tana wata tafiya daban, suka dawo sai ya ci karo da wasu mushrikai sai ya far musu ya halaka su. Shine sai mutanen Makka suka dinga bagana da surutai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kisa a watan alfarma, saboda lokacin da wannan abin ya auku a ƙarshen Jumada Sani ne farko-farkon Rajab. Da haka ana daren ƙarshe, la'alla ya daren ta zama ta Rajab in an ga wata, koko ta zama ta Jumada Sani in ba a ga wata ba. To a wannan watan da wannan daren ne wannan abu ya auku. Shikenan sai su dinga yayatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi kisa a watan alfarma da sauransu, kuma ba annabi bane ya aike shi. Daga bisani dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ba su diya. Sai ya ce zai ba su diya tun daga yarjejeniya tsakaninsa da su Banu Nadir, cewa duk wani abu in ya taso ga wata matsala ta auku ga wani, to ɗayan za su taimaka masa. Sai ce to ai ga dama nan tun da diya ce kuma diyan na da yawa. Sai tafi ya ga Banu Nadir ga diyar da ta hau kansa, wane irin gudunmuwa za su bayar bisa ga waccan yarjejeniya da su. Sai suka ce to babu damuwa ya Abul Qasim, bari ka samu guri ka zauna ka huta, mu kuma za mu tafi mu tattauna mu harhaɗo kan namu taimako da gudunmawa sai mu kawo ba. Shikenan suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasan wata bukka. Wai da suka koma gurin haraɗa abin da za su kawo, sai suka yi amfani da wannan damar sai suka fara kulle-kulle da kus-kus ya za su yi su halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka ce ai ga dama ta zo muku, ya zo har cikin garinku, da kan ku iya halaka shi a yanzu, shikenan kun hutar da jama'a. Shikenan suka yi ta haka kamar da wasa, sai ga wannan tunani ya kama kwakwalansu, sai kusan dukkansu suka gamsu cewa su yi amfani da damar a samu wani hatsabibi wanda zai tafi a ɗauki dutsen niƙa a haura da shi sama a yi setin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune sai a sako dutsen a halaka shi. Ta suka yi tufaƙi aka kuma samo hatsabiban da zai wannan aiki. To ana cin haka sai wanda tilar daga cikin su mai hankali ya ce masa a'a an ba ku shawara ku yi haka. Ya ce kun ga alkawari ke tsakaninmu da mutanen nan. Ya ce ba lallai bane ku ci nasara kuma idan annaban Allah ne kamar yadda yake faɗa Allah fa zai sanar da shi. Kuma kun ga idan Allah ya sanar da shi ya gano kun ci amanarsa kun warware alkawarin da ke tsakaninku kun ga ba za ta muku daɗi ba. Za ka ku dinga yi kuna hangen nesa. Suka ce da Allah fitabatu suka fitabatunsa suka yi jefa da shawararsa suka kama gaba suka ci gaba da kokarin aiwatar da wannan aiki. Aka samu hatsabibin da ya yarda shi zai dauki wannan dutsen ya haura ya sakarwa manzo sallallahu alaihi wasallam. Ana haka sai Allah ya aiko mala'ika Jibril ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga fa abinda mutanen suka shirya. Shikenan ana zaune a nan ba san ina aka yi ba me ya faru sai yaushe sai an jima sai waye kawai sai zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashi ya kama hanya ta Madina. Sahabbai sai biyo shi baya suka yi sai daga ba suka biyo shi bai ce masa ku tashi mu tafi ba a kawai ya tashi ya saka takalmansa ya kama gabansa ya tafi Madina. Daga nan sai jikinsa ya ba su cewa duk yadda aka yi an sanar da shi wannan makirci da kulle-kulle da suka shirya a kansa. Zala ku sallah sai yana zuwa sai ya ce ai Banu Nadir sun ci amana sun saba alkawari kunji abu da su. Shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu cewa ya ku maciya amana ga idan haka yanzu ya ba su dama su fita da garin Madina su sannai. Hukuncinsu shi ne ya kore su daga Madina su tattare yana su su bar Madina. Kaga na farko ba su ce ai ba a yi haka ba sun san sun yi kuma Allah ya gaya masa. Shikenan sai suka fara shiryawa za su fita. Sai ga munafikai Abdullahi bin Ubay bin Salul zai sami sai ce wai me yake faruwa suka ce ai kaji yanzu mutumin naku ya ce mu tattara mu bar gari. Sai ce ina waya isa muna gari a fidda ku ai babu wanda ya isa ku yi zaman ku daram kuma wallahi duk wanda ya ce zai fidda ku za mu yaƙi shi muna nan tare da ku babu yanda za a fidda ku muna garin nan. Sannan kuma in ma ta kama yaƙi ne wallahi za mu zo mu kama muku mu yaƙe su tare da ku. Yace kuma in ma ya kama sai an fidda kodin to muna tabbatar muku mu a shirye muke mu fita tare da ku ai kawancan mu ya wuce duk inda kuke zata. Shikenan Yahudawa sai suka gamsu da wannan sun dauka da gaske ne sai suka zauna sai suka aika manzo sallallahu alaihi wasallam cewa fa sun ma fasa fitan fa ba za su fita ba. Suka aika manzo sallallahu alaihi wasallam nabi sai ba za ku fita ba to shikenan tunda kun je fita da girma da arziki to za ku fita da tsaya. Sai annabi ya kawo runduna aka yi musu kawanya aka kewaye su aka ɗauki dukkan mataki na yaƙi a kansu aka dinga sare itatuwansu na dabinai suna ji suna gani aka dinga kai musu hari idan an kai musu hari an rusa katanga sai su tafi su a karyo gambu ko wani kyaure sai su zo su toshe gurin da shi haka suka dinga karyo gambunan suna toshe katangun da aka karya. Daga bisani sai suka ga babu sarki sai Allah. Suka ga ba za su iya ci gaba da zama cikin wannan kawanya ba sannan kuma ba za su iya fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ka ga ƙarshe ne suka ce to sun aminta za su fita din kaga yanzu sun aminta ba girma ba arziki suka ce sun aminta din za su fita a basu su fita. Annabi ya ce to yanzu ya basu su fita amma da duk abin da raƙumansu za su iya ɗauka duk abin da suka za su iya ɗauka su ɗauka in banda makami ne ba a yadda su fita da makami ko guda ba amma duk in gidan da suka gina za su iya ɗauka su azaba raƙumi su ta tafiya. Wannan yasa suka dinga rushe gida mutum sai ya ga gambansa ya kashe kuɗi a wannan ƙofa zai batta a banza sai ya sare gambun ya ɗora wa jaki a ita tafiya. Wani kuma ya gama kyashin yanzu wannan gambun da wannan kyauren da ya kashe wa kuɗi haka zai tafi ya bashi kuma musulmai su ci moriyarsa sai tafi ya sare wani ya sassare shi wani ya kakkarya dan ne kyashin kada musulmai su ci moriyarsa. Haka dai suka gama suka tarkata suka sannayi suka bar garin Madina. to wannan shine hukuncin da aka waɗannan Yahudawa na Banu Nadir ko waɗanne daga cikin waɗannan Yahudawa nau'i uku ko waɗanne sai da suka saba alƙawari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko waɗanne bai da hukunci a kan su hukuncin da ya dace da su waɗanda suka fi samun hukunci mai tsanani sune Banu Qurayza wanda suka ci amanar manzo sallallahu alaihi wasallam a lokaci mai tsanani lokacin da kafirai suka yi gangami za su kawo yaki su murkushe manzo sallallahu alaihi wasallam da musulmai gaba daya a lokacin ne suka saba alƙawarin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci amanar sa suka kuma ya fara yakan sa a cikin garin Madina to da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam nasara dan gama Allah ya fatattake mushrikai sun koma annabi ya dawo gida har ya fara kwanta damara sai ga mala'ika jibril yace yo ku har kun fara kwanta damara yaki ai mala'iku ba su kwanta ta su damara ba sai ya nuna masa gefan Imani Qurayza yace ai yaki ba zai kare ba har sai an fatattake wadancan maciya amana to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ja ka musu kawanya su ma da suka ga babu sarki sai Allah suka ce to abinda suke so manzo sallallahu alaihi wasallam ya bari Sa'ad bin Mu'az ya zama shi zai bada shawarar hukuncin da za a musu annabi sai ya amince aka tafi aka dauko Sa'ad Sa'ad yanzu bai da lafiya an harbe shi a wannan yaki yana nan yana jinya annabi ya sa aka zo dashi ko da ya ce bai bai ce in an je ku ce wa Sa'ad ga abinda ake kiran shi akai ba saboda annabi bai munafarci annabi ya ce kawai aje a zo da Sa'ad aka zo da Sa'ad sai ce da Sa'ad yanke musu hukunci kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam yana son munafiki da sai kebe da Sa'ad bai kebe da Sa'ad ba a gaban mutane kowa na ji sai da Sa'ad yanke musu hukunci sai ce ya rasulullah inna yanke hukunci akan su hukunci na ya zauna yace hukuncin ka ya zauna kuma ya lazamci kowa yace ya lazamci kowa yace ya lazamci kowa kuma haka za a yi yace hadda wanda ke dama na yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadda wanda ke damanka duk abin da ka faɗa shi zai aiwatar sai yace to hukunci na a kashe duk wanda ke sa yaki a cikin su wanda kuma ba sai sa yaki ba a kama su a matsayin bayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka zartar musu hukunci da hukuncin da Allah ya zartar musu a saman sama ta bakwai to waɗannan su ne Banu Qurayza sai Banu Qaynuqa su ma haka suka saba alƙawari wata mata ta tafi kasuwar su ta tsaya gurin mai gwal domin a yi a kera mata wani gwal ko a gyara mata gwal ta tsuguna tana masa bayani sai wani bayahude ya zo tana tsugune yana nannaɗe mata hijabi ta ƙasa tunda a tsuguna take yana naɗo shi yana naɗo shi yana naɗo shi bata sani ba har ya kai wani level ta inda ita ba ta zama da yake ba tana tashi a sha riga naɗe mata hijabi ya riga ta yi sama tana tashi kawai sai al'aurar ta bayyana shi ke nan wannan baiwa Allah ta yi wani ƙara da kowa wani musulmi ya gani yana zuwa ya zara takobi ya sare kan wannan mai hude da ya mata wannan aika-aika su ko Yahudawa ganin an zare kan Yahude su kuma suka haɗe suka kashe wannan musulmi to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ko musu ya fatattake su daga Madina to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatattake su gaba ɗaya to wannan aya tana bayani akan waɗannan Banu Nadir da suka yi yunkurin halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyar su wannan aya ta sauka kuma za mu ji yadda aya ta yi bayani game da su da kuma hukuncinsu Allah ya buɗe ta da subhana lillahi ma fis samawati wa ma fil ard cewa dukkan abin da ke sammai da abin da ke ƙasa yana tsarkake Allah suna faɗin subhanallahi ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah ga dukkan abin da ke na ƙasa ne da duk wani abu da bai kamata Allah ba ka ce Allah yana da ɗa wannan da ƙasa ce da Allah ya tsarkake da dare ko a ce Allah yana da abokin tarayya ko a ce wani zai yi ceto ba tare da izinin Allah ba ko a ce Allah ya gaza duk wata naƙasa in ka ce subhanallahi to ka tsarkake Allah daga dukkan wata naƙasa to duk abubuwan da ke sama da ƙasa na halittu da dabbobi da masu motsi da marasa motsi kowanne yana nasa tasbihi sai dai ba ma iya fahimta ya suke nasa tasbihi wa huwa al-azizu Allah nan da ake mata tasbihi shine al-azizu mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa shine al-hakimu mai hikima wanda duk abin da yake aikatawa cike yake da hikima sai ce huwa allazi akhraja allazina kafaru shine da izzarsa da ikonsa da karfinsa da hikimarsa ya fidda waɗanda suka kafirta min ahlil kitabi waɗanda suka kafirta daga ahlil kitabi kun ga wannan ahlil kitabi ya kunshi yahudawa da nasara to amma waɗanda aka fitar a nan ana nufin yahudawa kuma yahudawan ma dangin banu nadir Allah ya ce ya fushe su min diyarihim daga gidajensu. Allah shi ya fidda su daga gidajensu li awwalil hash kan gabar tarawa ta farko. Wannan lamun kamar yadda wasu malamai masu lugati da Larabci musamman a cikin masu tafsiri irin su Zamakshari da irin su Samin al-Halabi suna cewa ita ake kira lamun tawkid. Lamun tawkid ita ce lamun da ke nuna farkon lokaci cewa akan gaban lokaci kaza. Don haka Allah shi ya fidda su a daidai lokacin al-Hashr. Asalin kalmar al-Hashr kamar da Ibn Ashur ya ce shi ne tarawa. Idan aka tara abu to an yi hashir din sa kamar da Allah ya ce ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yaturu bi janahihi illa umamun amsalukum ma farradna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharuna. Kaga ila rabbihim yuhsharuna za a tattara su zuwa ga Ubangiji. Shi yasa daga cikin abubuwan da ke aukuwa ranar alkiyama akwai al-hashr. Al-hashr shine tarawa, za a tara halittu guri guda. Haka nan Fir'aun Allah ya ce fa arsala Fir'aun fil madaini hashirin masu tattarawa. To da haka asalin kalmar hashir tarawa, fi'ilinta hashara yahshuru. Hashur utara kamar da ya ce hashuru alladhina zalamu wa azwajahum ma kanu ya'buduna min dunillah. Ya ce to da haka wannan ita ce asalin ma'anar hashir. Ya ce kuma tana zuwa da ma'anar fitarwa daga gari, fitarwa ta jama'a. Idan aka gangame mutane aka fidda su daga gari to wannan kalma ana kiranta al-hashr. Asalin kalmar da aka fi amfani da ita ga fidda mutane a jama'a da yawa an fi amfani da kalmar jala. Kuma kalmar tana nan gaba inda ya ce Allah ya ce walaula an kataballahu alaihimul jala'a ajlahu yujlihi ijla'an ko jala'an ma'anar ta fitarwa. Amma fitarwa ba na ɗaya teku ba, a fitar da jama'u gaba ɗaya wanda suke kiransa exodus a turanci. To irin wannan fitarwa ita ake kira aljala. Ibn Ashur ya ce hakanan kalmar tana zuwa da wannan ma'ana. Shi yasa malaman fassara wasu sun fassara ta da wannan ma'ana suka ce li awwalil hashr ga farkon fitarwa. Kaga fitarwa ba tarawa ba. In aka ce aka fassara hashir da fitarwa to an fassara ta da ma'anar jala. Wasu kuma suka ce hashir din ake nufi tarawa. To ma ya tarawa take. Shi Ibn Ashur ya ce ana nufin tara su fidda su daga gari da tara su a garin Sham. Tara su a wani gari da ba. Kaga an fidda su daga nan. Fitarwan ba shi bane hashir. Tarawan da aka musu bayan fitarwan shine al-hashir. To wannan shine shi abinda Ibn Ashur ya fassara. Amma wasu daga cikin malamai suka ce a hashir din ana nufin hashir tarawa a garin Sham kuma shine na farko wannan saboda nabiyan wasu suka ce shine na tashin alkiyama. Suka ce saboda dama a nan ardhul Sham garin yankin Sham nan ne ardhul mahshar nan ne za a tara mutane. Wasu kuma suka ce a li awwalil hashir tarawa ta farko ma'ana fidda su da tara su a wani gari daban. Wannan shine na farko. Nan gaba wasu tare fitarwan na tafe. Akwai fitarwan da za a yi wa Banu Qainuqa yana tafe. Haka nan akwai fitarwan da za a yi musu naga akwai na Banu na Khaybar. Su ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatattake Khaybar kuma sun fita sun gudu. Kaga shi ma yana tafe. Haka nan akwai na gaba daya a lokacin Sayyidina Umar radiyallahu anhu da suka musulmai wata aika aika yace to dama ana jiran lokaci yayi na fidda su. To haka yanzu lokaci yayi bai yadda da wani bai yahude ya saura a cikin tsibirin Larabawa. Haka lokacin Sayyidina Umar duk wani bai yahude da ke cikin tsibirin Larabawa aka fidda shi ya fito. Kuma wannan shi ne hashir na ƙarshe bisa ga wannan ma'ana. To haka ga kowanne dai wannan ma'ana ta hashir ta fito. In ma cewa akai ma'ana hashir fidda su daga gari shi ma tana bada ma'anar. Kuma haka wasu daga cikin malaman fassara suka fassara. Idan aka ce tara su to ana nufin tara su fidda su da tara su a wani wuri daban. Sai Allah ya ce ma zanantum an yakhruju ku ba ku taba zaton za su fita ba. Babu wanda ya taba zaton Yahudawa za su fita saboda yanda suka yi karfi, yanda suka mamaye tattalin arzikin Madina ya koma hannunsu, yanda suka karbe gonakin mutanen Madina da dama. Idan waɗannan kabila suna faɗa da waɗannan za su zo su ba su makamai kuma su ba su bashi, su ba su bashi da jingina gonakinsu na dabino, sannan daga bisani gonakin nan su zama nasu. Da haka suka tattara sai ya zama da su ke control ɗin tattalin arzikin Madina. haka nan ma gefen abin da ya shafi tsaro suke da ƙarfi saboda waɗannan kowane yaushe yaki ya raunana su to da haka suke ba mu waɗannan tallafi na sojoji da kayan yaki su ba mu waɗancan su ma tallafi na sojoji da kayan yaki sannan gashi sun gina garuruwan su sun yi wa garuruwan su badala mai tsananin ƙarfi da inganci wanda ba sa zaton cewa a iya kawo musu hali cikin wannan badala saboda ingancin badala yasa Allah ya ce su musulmai kansu ba su taba zaton cewa Yahuda za su fita daga gidajen nan nasu saboda yanda suka inganta shi suka dau shekaru suna gyara shi suka yi gine-gine na alfarma da jin daɗi duk sun gina a gurin kamar sai gaje sun fita lokaci guda Allah ya ce wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah su kansu Yahudawan ba su zaci cewa za a fushe su daga gidajensu saboda zatansu shine cewa wannan badala da wannan katangu da suka gina suka tsare garin da shi sun zaci cewa za su tsare su daga Allah ma'ana za su tsare su daga ukubar Allah Allah ya ce fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ta inda ba sa zato ya aiko manzo ya musu kawanya kuma kawanyan ya musu tsanani sai da ba za su iya jura ba fiye da haka ta kai da dole sai sun sadu da sun bi kauya sun karbi hukuncin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi to haka Allah ya zo musu inda ba sa zato wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba kuma Allah ya jefa ru'uba shine tsoro da firgita a zakatansu suka tsorata suka razana suka firgita da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dama wannan na daga cikin dabi'a da kususiya da Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk garin da ya tasan ma da yaki idan ya zama na tsakanin sa da wannan garin tafiyar wata guda Allah zai jefa wa mutanen wannan garin tsoro da fargaba da karayen zuci kuma kun ga da sojoji sun samu wannan to an riga an ci su da rasa da yaki to haka Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam nasarar da ya ta san magari to Allah sai ya jefa mutanen garin kare zuci da tsoro da fargaba da firgita har a zo a ci nasara a kansu Allah ya ce wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin suna rusa gidajensu da hannuwansu su da hannuwansu da suka gina gidajen da kuma waɗannan hannuwan suke warware gidajensu wa aidil mu'minina haka nan da hannayen mu'mine wasu malamai suka ce su Yahudawa suna rusa gidajen ta ciki su kuma musulmai suna rusa su ta waje da inda musulmai suka rusa sai su tafi can ciki sai su ɗauko wani ƙaure ko wani gambu mai ƙarfi sai su zo su tokare a gurin domin da ya riga an buɗe guri sai riga sun zama a buɗe duk inda aka harbo kibau ana iya samun su da haka sai su je su ɗauko ƙyaule mai ƙarfi sai zo su kafa kaga sun rusa gidansu ta ciki don su tsare nan na waje inda musulmai suka fasa haka nan daga cikin manufar rusa gidajen nasu manufa ta biyu shine don su tafi da shi lokacin da yarjejeniya ta kammala an yadda su fitar da dukkan abin da suke iya ɗauka to sai sukan tafi su cire ƙyaure ko su cire duk wani abu da suka gani a gidan mai amfani ba sa so su tafi su bari sai su cire su azama raƙumi ko jaki a ita tafiya haka nan kuma manufa ta uku shine don kada musulmai su amfana da shi to duk waɗannan manufofi guda uku suna daga cikin manufofin da suka sa su ga dinka rusa gidajensu da hannayensu sai Allah ya ce fa atabiru ya ulil absar da aka ku dau darasi ku dau izina ya kuma abota hankula ina masu so su ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su dau darasi su dau izina ga abin da ya faru da Banu Nadir ya da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya musu wannan karshe wulakantaccen karshe to da haka duk mai so ya ja da manzon Allah ya dau darasi kada ya aikata irin abin da Banu Nadir suka aikata domin kada irin hukuncin da ya shafi Banu Nadir ya shafe shi da wannan aya cewa daga cikin malaman usuli ke kafa hujja akan kiyasi cewa Allah ya ce a yi la'akari ma'ana a buga misali ka dau abin da ya faru ga waɗannan ka buga to idan kai ma irin haka na iya faruwa da to da haka suna buga wannan aya malaman usul a matsayin hujja ta usul sai Allah ya ce walaula Allah ya ce walaula an kataba Allahu alaihim aljala da ba dan Allah ya riga ya rubuta musu wannan fitarwa ba yace jala fita daga gari a jama'a gaba daya da ba dan Allah ya riga rubuta musu wannan ba kaddara musu to la azabahum fid dunya da Allah ya azabtar da su a nan duniya da an musu irin ukubar da aka wa banu quraiza a kashe mayaka a cikin su a kuma kama wadanda ba su yi sayaki ba maza yara da mata a matsayin bayi to amma saboda Allah ya riga ya rubuta musu wannan jala ce sai Allah ya aiwatar da abin da ya rubuta musu amma duk da haka bai dauke musu azaban nan da ta girma ko da an musu azabar duniyar ma to bata kai waccan da take jiran su girma ba yace wala hum fil akhirati azabun nar a lahira kuma suna da azabar wuta wacce take mai tsananin gaske wacce ta ninninka wannan azaba ta duniya amma da an musu ita na'am Allah ya ce zalika wannan ukuba da Allah ya musu bi annahum shaqullaha wa rasula saboda sun saba ma Allah da manzansa shaq daga shiqaq shine tsagewa idan bai tsage kaga zai bangare biyu to su ma kaman sun zama suna bangare Allah da manzansa suna wani bangare kaga kenan an rabe sun bangare daga bangaren Allah da manzansa sun koma nasu bangare abinda Allah ya ce sai sun ki abinda ya ce kar su sun yi to wannan shine asalin kalmar shiqaq daga nan aka dauko saba ma Allah a matsayin shiqaq Allah ya ce saboda sun saba ma Allah da manzansa wa man yashaqillaha duk wanda ya bangare ma Allah ya saba ma Allah to fa inna Allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne ukubar Allah tana da tsanani akan saba masa anan zamu ga an yi idgamun qafun fil qaf an ce yashaqillaha wannan yana yiwa dama a larabci kamar hayya da kuma hayya kaga suna karanta wa yahya man hayya wasu kuma wa yahya man hayya kaga man hayya an karanta shi da izhar hayya an yi idgamun su haka ne Allah ke cewa allazina amanu man yartadda minkum an dinihi akwai masu karanta ta allazina amanu man yartadid minkum an dinihi kaga kenan da wancan izhar idgam din duk daya ne anan yazo alal idgam a suratul anfal yazo alal izhar wa man yushaqiqillaha wa man yushaqiqillaha wa rasul dan an kawo wa rasulahu anan kuma babu wa rasulahu an gane ko saboda a nuna maka duk wanda ya saba wa manzon Allah to ya saba ma Allah duk wanda ya saba ma Allah to ya saba wa manzansa dan haka shine hikimar wa man yushaqillaha fa inna Allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne na'am Allah ya ce ma qata'tum min linat duk abin da kuka sare shine qata'tum sarewa min linat na daga itan dabino shi ake kira lina to duk abin da kuka sare na daga itan dabino aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha kuka batta a tsaye akan asalinta da tushenta ba ku tumbike ba ba ku sare ba wannan ya auku saboda a lokacin wannan yaki musulmai sun sassare da yawa daga cikin itatuwan dabinan yahudawa wanda hakan na daga cikin hikima akwai hikima gurin yin haka sun sassare wasu daga itatuwan dabinan yahudawa wasu kuma suka basu basu sare su ba to shine yahudawan suka dinka surutai cewa ai gashi nan ya ce annabin Allah ne shi kuma gashi yana barnata dukiya alhalin Allah ya hana barna dukiya wannan shine da suka fito shine Allah yake cewa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah duk abinda kuka yi da izinin Allah kuka yi domin ba sare da bino ba sai da manzo Allah ya ce su sare shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aiki sai da umarnin Allah to da haka Allah shi ya bada umarnin a sare waɗannan itatuwan dabinan da aka sare waɗanda ba a sare ba aka bar su akan tushensu yanda suke su ma Allah ne ya bada umarnin kar a sare su to kaga duka waɗannan aiki ne bisa ga umarnin Allah malamai sun ce asali ba a barna ta dukiya ko da ta kafirai ce ba a san barna ta dukiya amma wani lokaci idan bukata ta yaki ta kama to akan barna ta dukiya wannan ba matsala idan maslaha ce ta yaki kuma yanda ya faru anan daga cikin maslaha ta yaki sare waɗannan itatuwa sannan kuma daga cikin babban maslaha ta sare waɗannan itatuwa shine abinda Allah ya faɗa yace wal yukhziyal fasiqin kuma domin Allah ya bakanta ma fasikai rai su waɗannan yahudan banu nadir domin Allah ya bakanta masa rai sai Allah ya sa aka sare wani sashi daga cikin waɗannan itatuwa na dabino to da aka sare waɗannan itatuwa na dabino daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma manzo Allah zai yin abu sai da izinin Allah to da aka duka sun gudana a bisa izinin Allah kuma suna dauke da hikimomi mai yawa ba aiki bane na manzo sallallahu alaihi wasallam sare dukiya ba aiki bane na manzo sallallahu alaihi wasallam salwantar da dukiya amma wannan saboda maslaha kuma ga maslaha qarara Allah ya faɗa wannan daga cikin maslahohin kenan Allah ya faɗa haka nan duk maslaha da ta kama akan iya yin wannan Allahu ala rasulihi minhum duk abinda Allah ya mai sadda shi ga manzon Allah daga gare su ma'ana daga yahudawa wannan kalmar afa'a kalma ce ta adiya ta fa'a fa'a yafi'u shine komawa an gane ko Allah ya ce fa in fa'u fa inna Allah ghafuru idan suka koma haka ne cewa in da'ifatan min almu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ilahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at kaga fa'a komawa to afa'a idan wani abu ya mai da shi kamar da ake cewa ja'a da aja'a ja'a yazo aja'a kuma an zo da shi to haka nan shi ma afa'a abinda Allah ya mayar kaga ma'ana abin da aka suranta dukiya ce sai abokan gaba sai Allah ya maishe ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an fahimci hikimar amfani da kalmar afa'a afa'a mayarwa tana ga nan sai Allah ya maishe ta ga nan shine ma'anar afa'a to daga daga nan aka samu cewa wannan aya tana magana akan ganima shine afa'a alfai'u daga cikin sunayen ganima alfai'u saboda ya tashi daga wasu mutane wa raja'a ila wasu daban an gane ko to daga cikin sunayen ganima alfai'u sai Allah ya amfani da wannan kalmar sannan annan malamai suna rabe a istilahance a shari'ance suna rabe ma'anar ganima da irin wannan alfai'u wanda shi aka amfani da kalmar afa'a suna cewa alfai'u shine abin da ganimar da musulmai suka samu ba tare da an fafata yaki ba ita ake kira alfai'u shi kuma ganima ita ce ganimar da musulmai suka samu bayan fafata yaki to ganimar da musulmai suka samu bayan fafata haƙƙi ya yaki to waccan ita suke da haƙƙi a kai ita ce za a raba a ba su kasansu kamar yadda Allah ya faɗi ran da ake raba ta a suratul anfal yace wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wal yawmil akhir cewa idan an samu ganima to ganimar nan gaba daya za a kame ta sai a kasa ta kashi biyar idan aka sa ta kashi biyar sai a fidda kashi daya cikin biyar kashi ɗayan nan da aka fitar cikin biyar shine za a kasa lillahi a fitar da na Allah a ciki wali rasuli a fitar da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wali zal qurba a fitar da na dangin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka haramta min sadaka a fitar da na yatama marayu a fitar da na miskinai a fitar da na ibnu sabili kaga wannan kashi ɗaya cikin biyar din da aka fitar shi za a gutsutsura kashi shida malamai sun sabani wasu kace a kashi biyar za a ce banda wannan Allah na Allah ya shige cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a ba ma kashi biyar ba kashi hudu babu na Allah babu na manzo Allah duk sun shige cikin mabukata to da ka mahallin shahidi guda dayan nan cikin biyar shi za a kasa wannan kaso saura nawa saura kashi hudu cikin biyar an gane don Allah cewa a fidda kashi daya cikin biyar to an fidda kashi daya cikin biyar an raba ma waɗannan da aka ambata sauran kashi hudu cikin biyar din fa su za a raba wa mayaka duk mahayin dawaki yana da kaso uku doki na da kaso biyu mutum mahayinsa na da kaso guda shi ko matafiyar ƙasa yana da kason shi nashi shi kadai bai da kasan doki don haka za a raba to kuma wannan an raba kashi hudu cikin biyar ga mayaka to amma a wannan alfai'u sai Allah bai maganar mayaka ba gaba daya da cewa can ma ba ai maganar mayaka ba amma can tunda an ce kashi daya za a raba ma waɗannan kaga to sauran kashi hudun fa ina za su je shi kana za su ga mayaka kuma haka annabi ya aiwatar ga raba su ga mayaka to kaga wancan amma nan kwata kwata Allah bai ce a fitar da kumusi ba ka ce kam din dukiyar gaba daya Allah ce ga yanda za a raba ta shine ma afa Allahu ala rasulihi minhum abinda Allah ya mero manzo sallallahu alaihi wasallam daga dukiyar yahudawa banun nadir to fa ma aujabtum alaihi min khailin wala rikab wa ku kai hari domin tara wannan ganimar ba shi alaihi domin tara ta da samo ta ba kai hari akan dawaki su ne khailin wala rikabin ko abin hawa ana nufin raquma rikabin suna kiran raquma rikabin da ka ba kai hari akan dawaki ba ba kai hari akan raquma ba walakin Allah yusallidu rusulahu ala man yasha sai dai Allah yana gallabar da manzansa akan waɗanda ya so kaga Allah ya ga dama ya ba manzansa galaba akan banu nadir da aka dukiyar nan da aka samu ta banu nadir tunda ba ta sanadiyar fafa ta yaki aka samu ta ba to Allah ta'ala bai ce a raba ta ga mayaka ba kamar da bayanin ke dabi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne a bisa komai da cikin ikonsa ya kaddara ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galaba akan dukiyar banu nadir ba tare da an fafa ta yaki ba sai ce to ga yanda za a raba min ahlil qura dukkan irin wannan ganima da Allah ya bada ita ga manzansa wacce ba a fafa ta yaki ba daga dukiyar ma'abota birane su ne qura jam'u qarya al-qarya ita ce birni to duk ganimar da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukiyoyin yan birni wanda ba a fafa ta yaki ba Allah ce to ga yanda za a kasa falillahi walil rasuli za a kasa ta ga Allah walil rasuli da manzo walil qurba da makusancin manzo sallallahu alaihi wasallam su ne dangin manzo sallallahu alaihi wasallam su ne dangin zuri'ar bani hashim bani muttalib shi al-muttalib dan uwan hashim ne da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dangin sa su ne banu hashim su ne asalin dangin manzo sallallahu alaihi wasallam to hashim yana da yan uwa yana da al-muttalib akwai abdu shamsin shine kakan su utba kakan dukkan banu umayya irin su abu sufyan su sayyidina usman dukkan su suna dangin abdu shamsin bin abdu manaf haka nan akwai nawfal shi nawfal mahaifiyarsa daban amma su ukun nan da hashim da al-muttalib da abdu shamsin uwa ke uba ɗaya suke daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da sako kun ga dangin sa su ne banu hashim da banu muttalib da banu abdu shams din ba sa cikin dangin sa na kusa din da dangi na nesa ya hada su karkashin abdu manaf amma wannan suke direct dangin sa su ne banu hashim lokacin shi Abdul Muttalib mahaifinsa Hashim ya mahaifiyar yar Madina ce to da haka ya haifi Abdul Muttalib sai Allah ya masa rasuwa to sai zaman shi dan uwansa Al Muttalib shike sintirin kasuwanci daga Madina zuwa Sham duk in ya bi zai tsaya Madina ya duba dan uwan nan nasa lafiya lau har lokacin da ya tasa ya ba shawaran ya dawo dan cikin dangin mahaifinsa suna da daukaka daji a maka yafi masa ya tashi a cikin dangin mahaifiyarsa shikenan ya tafi koyi neman izini wurin mahaifiyarsa ta masa izini ya biyo kana dan kanin mahaifinsa Al Muttalib Al Muttalib ya shigo da shi maka shine ma sanadiyar ake ce masa Abdul Muttalib shi Al Muttalib din baffansa ne dan uwan mahaifinsa ne asalin sunansa sun ce Shayba Shaybatul Hamdi shikenan daga nan sai ya zo mutanen maka su ga Abdul Muttalib da yaro da ba san shi ba kana ce masa Abdul Muttalib shikenan Abdul Muttalib ya sa shi cikin ƴaƴansa bai taba raba su ba ƴaƴansa ba bambanci tsakaninsa da ƴaƴansa su ma ƴaƴan suka tashi matsayin Abdul Muttalib kaman uwa ɗaya uba ɗaya to haka nan har aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Banu Muttalib da Banu Hashim sun dinke ba abin da ke raba su lokacin da Qurayshawa suka sawa Banu Hashim takunkumi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka hara su ne Banu Hashim su kadai to amma Banu Muttalib suka ce ai duk abin da ya ci Banu Hashim ya ci su sai dai a sa musu takunkumin domin bai yiwuwa su rabu da Banu Hashim tare suke mahaifinsu bai taba rabe su da shi Abdul Muttalib ba to da haka babu yanda za a raba su da Banu Hashim to shi yasa ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wurin zawil qurba sai sai zawil qurbansa su ne Banu Hashim da Banu Muttalib yace lam yufariquna fi jahiliyatin wala fi islam ba su rabu da mu ba a jahiliya haka nan a musulunci shi yasa da an ce zawil qurba dangin manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda dangantakar sa ke kaiwa ga Hashim da duk wanda dangantakar sa ke kaiwa ga Al Muttalib baffan Abdul Muttalib sai na uku shine Allah ya ce na hudu kenan ko walillahi na daya walil rasuli na biyu walil qurba na uku wal yatama na hudu sune marayu wal masakini da miskinai sune na biyar ibnu sabili da ibnu sabili sune na shida kun ga anan ya bambanta da na suratul anfal anan Allah bai ce ku musu za a raba mu waɗannan gaba daya yace za a bashe ta ga waɗannan yace kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum Allah ya haka ne domin gudun kada dukiyar ta zama wata abar kai kawo tsakanin mawadata su kadai kaga da mata raba kowa da kowa kaga da boda ta kusace komawa ga mawadata to abin da Allah yake so ya koma ga waɗannan da ba su da shi su ma su samu su taba sai yace ma atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu duk abin da annabi ya ba ku daga cikin wannan ganima ku karba har ku ce dan me aka ba mu wata fiye da nawa Allah ya bar annabi ya raba diyan da ya gani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai san kai tunda shi ba san duki ne yake ga kansa ba da haka rabarwa yake yi shi yasa Allah ya ce duk abin da ya baku ku karba abin da bai baku ba ma na hakum anhu abin da ya hane ku daga gare shi bai baku ba fantahu ku hanu ku hakura kuma yace kar ku yi abu ku hanu kar ku yi wannan shine da'a da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne Abdullahi dan Masud ya taba kafa wannan aya da cewa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ya zo alqur'ani wata rana yace Allah ya la'ani mata waɗanda suke washimat masu shigar da wani abu cikin kuncin su na ado da masu kawa ta gira da nabi yace la'anallahu alwashimatu walmustawshima wannas misatu walmutanammisa da sauran sa zuwa karshen hadisin sai wata mata ta jiyo an ce ga abin da Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa sai ta tattaki ta zo har gurin Abdullahi bin Mas'ud tace na ji ka ce kaza kala anciwa ne yace kwarai ai dole la'anci waɗanda manzon Allah ya la'anta kuma la'anta suna cikin Qur'ani sai ta ce a'a Abdullahi ni fa na karanta alqur'ani ba ni ba bi ba ban taba cin karo inda Allah ya magana washimatu wal mustawshima wan nasimatu wal namisatu wal mutanammisa ba sai ce a'a kin karanta alqur'ani tace yace kin ba ki taba karanta inda Allah ke cewa ma atakum rasulun fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu ba tace kwarai ko ta ci karo da wannan aya ya dai to ai tace ai annabi ya la'ane su kuma Allah ya ce duk abin da annabi yayi to ku karbe shi yace to kin ga inda tace lalle haka ne na gamsu to amma fa ina zatan kai kanka iyalanka a gidanka ba a rasa masi saboda inda taga abin ya zama gama gari sai yace ni yace tafi ki je ki duba ki zo ki ga yamu da kike da yake tabbatar ai kin ce zato kike amma abin da nake so ta fiki bana na baki izini yake tafi ki je ki duba ki tabbatar ki zo ki bana tabbata dai ta duba ta da ta ce gaskiya ban gani ba yace yanzu da jinzance yace na rantse miki da Allah da akowace take yi to da ina tabbatar miki bazan zauna da ita ba wannan sune sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na ayata nuna mana ba a raba qur'ani da hadisi zaka qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai take tafiya duk wanda yace maka kawai zai raba qur'ani da sunna wai zai rike alqur'ani yayi wasi da sunna to wannan batacce ne jakin gidan ya fi jakin gidan su bacewa babu bata da ta wuce wannan Allah ya raba mu da bata Allah ya raba mu da talaladiya anan zamu da sa'a insha Allah goban Allah kai mu zamu dora ciki dai har yanzu wadanda suka cancanci wadannan الفاي سوني ذا من شغبة بيانة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته